muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalot da kuma Niya, ko kuma VOA Africa zango 102.5, sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakken labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Bankiri. Kwamitin tattara bayanan sirri a Majalisar Wakilan Amurka daga dake gudanar da bincike na tsige shugaba Donald Trump ya fitar da wasu bayanai a rubuce wanda wasu jama'ai guda biyu suka gabatar mai a jiya Asabar, wanda za a saurari bahasansu a bainin jama'a a mako mai zuwa. Yan majalisa masu gudanar da binciken sun yi wata ganawar sirri a jiya Asabar tare da Mark Sandy, wani daga cikin jami'in hukumar kasafin kuɗi, wanda ake sa ran zai bada muhimman bayanai akan jinkirin bada taimakon soji da Amurka ke baiwa Ukraine na dala miliyan 400, wanda ya kamata a ce an bada waɗannan kuɗaɗen tun cikin bazara. Rubutattun bayanan da aka fitar a jiya Asabar suna cikin bayanan da aka gabatarwa kwamitin a wata ganawar sirri a baya tare da tsohon jami'in hukumar tsaron ƙasa Tim Morrison da kuma Jennifer Williams, wata hadimar matabakin shugaban ƙasa Mike Pence. An shirya Morrison da Williams za su ba da bahasi a ranar Talata a gaban kwamitin. An kashe akalla mota ne 8, kana wasu da dama sun jikata da yammacin ranar Juma'a a kasar Bolivia, yayin da jama'an tsaro suka bude wuta akan magoya bayan tsohon shugaban kasar Evo Morales. Jama'an sun ce an kashe abokan tsohon shugaban a garin Sacaba da ke kusa da birnin Cochabamba. Galibin waɗanda aka kashe da kuma waɗanda suka ji raunukan an harbe su ne, in cewar wato daraktan asibiti na wannan garin. Masu zanga-zanga sun ce 'yan sanda sun bude wuta a kansu a lokacin da suka yi yunkurin tsallaka shingen da sojoji suka kafa domin bincike. Morales ya yi murabus ne a ranar Lahadi a makon da ya gabata, biyo bayan matsin lamba da 'yan sandan kasar suka mai dangane da zanga-zangar da ta mamaye kasar na rashin adalci tsakanin al'umman kasar. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojoji da dama a ma'aikatar sojin China sun taimaka wa wurin wato kawar da shingaye da masu zanga-zanga suka rufe tituna da shi a jiya Asabar a kasar Hong Kong. Karon farko da sojojin daga bariki suka bada gudunmuwa tun lokacin da aka fara zanga-zanga a yankin mai cin gashin kansa na China watanni 5 da suka gabata. Yan majalisa masu ra'ayin demokradiyya sun gaggauta Allah wadai da wannan mataki a matsayin wani take dokokin Hong Kong ne, wanda suka haramta wa sojoji tsoma baki har sai gwamnatin Hong Kong ta bukaci a yi haka a hukumance. Ana kallon wannan shawaran a matsayin wani sabon yunkuri ne da Beijing ke karawa domin kara ayyukanta a Hong Kong, matakin da ya huskanci bori mai yawa a makon da ya gabata, biyo bayan mutuwar wani dalibi kuma mutuwa ta farko da aka samu a cikin zanga-zangar da aka fara a Hong Kong. Masu zanga-zanga a Iraki sun danna jiya Asabar har kusa da wani yanki da aka bashi kariya sai a tsakiyar Bagadaza, inda gidan majalisar dokoki da ofishin jakadancin kasashen waje ke wurin a cewar jami'ai. Jami'an tsaro a Iraki da na kiwon lafiya sun ce masu zanga-zanga sun kwace ikon dandalin Khilani Square mai muhimmanci da kuma wani bangare da ke wato na gadan nan da ke kai ga inda ake fama ake da tsarin tsaro a kasar Iraki da ake kira Green Zone wanda ya hada da mazaunin gwamnati a Bagadaza bayan zanga-zangar da aka fara wata gudun da ya gabata wace take ƙara ta'azzara a cikin wannan lokaci an samu tashin bam a cikin daren Juma'a a kusa da dandalin Tahrir Square masu wato matattaran zanga-zangan kasar kenan ya kuma kashe akalla mutane uku wasu 18 kuma sun jikata an kuma samu ƙarin tashin wani bam da yammacin Juma'a a kudancin birnin Nasiriya ya kuma jikata mutane da dama Da ƙarshe a halin da ake ji kuma shugaban Amurka Donald Trump ya kai ziyarar bazata a asibiti domin ya duba lafiyar shi a jiya Asabar lamarin da Fadar White House ta ce duban lafiya na shekara ne.
Kenan kuka saurara. Kuma dalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin domin iyali amma bari ku fara da jin maimaitin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna
na kasa
na kasa
na kasa
ba kasawa ba
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ni Suleiman Muni Barma zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Shirin na yau ya sabka a birnin Damagaram na Jamhuriyar Nijar inda Tamar Abali ta tantauna da wani bawan Allah mai bukata ta musamman Babaye Gurgu dake fama da larurar shanyewar kafafuwa amma kuma hakan bai sanya masa mutuwar zuciya ba domin ya rungumi kasuwanci tun yana sayar da kayan danye irin su logo dankali maga da makamantansu har ya kai matsayin cikakken dan business inda yake sayan kayan kawo ta dakuna da kayan ado na mata irin su zinare da dai sauransu domin ya sayar ya samu riba ba idan rashin kafafuwa ba kwan shirin na yau mutun ne da Allah ya jarabce shi da rashin idanu amma kuma ya dage da neman na kansa da nufin hucewa kai takeici har ma ya taimakawa ƴan uwansa ya fara da yiwa wannan shiri bayanin yadda aka yi tsinci kansa cikin halin na kasa
lokacin da ta samu lokacin nan ina da kwaljin guna ina da kwaljin guna lokacin nan sai aka mai don share zauna muna share da na kwan lokacin nan sai ciwon lokacin nan da jin kadan kadan bai da sai aka yi ta kwaliya ta jikin makwanta sai aka mai don muna sai muka koma can to ina can muna samun da sai ciwo ciwo ya kari na hana to na yi masasara ma abin ba ni maganin masasara to ciwon kuma sai koma ba na masasara wani a wannan muna zuwa na kwan muna zuwa lokaci yan kalas ɗin mun suka dinga goyon ni suna kan sai wani ana ce ma ni kan kan ba shi ya raba ni da ya zo ga ma da tun da habbe da wata da yan na kai lisha ban duba zo gida ba an tashi to ma wani da aka ce to a bar lokaci na zauna ki an na kwanta tafiya sai ta gaga zama to daga wannan dai ina tafiya da kafafuwa da sanda ya gagar sai na dinga fura ɗaya na kwado kuma daga wannan sai ta gagara na hau duluma ko ina duluma kuma ka to ne sai suka kai likita suka ba allura 34 to shi yasa ba kawo suka murki suka kiya allura 34 aka kawo likita daga ganin da aka sako ni kuma kwanci a kasai gaga in ran kwanta sai an dai mai kawo da hannu ka hadde wani lokaci na kujera kuma na wani ba sai 10 na rana ban tashi ba in jima na hau kujera ta
ko koya aka yi ka fara wannan ka fara sana'a
to sana'a can da farko na taba yi gaba can da wani ma kai an mun zo daga lokaci mun shiga share da na da kaya dai ka iri iri dai na haka kamar abin da shigo na zamani su rogo mai dawa har mun dawa masara tuba nan duk kai ma an dafa shi muna saida sai ta ara dora mu shiga share duk rijima su da muna yi muna saida gurin sai mun sauko mun je mun dawo mu tsaya kwanin ma dai
korona na kasa ta same ka ya akai ka fara sana'ar
ne to lokacin da na fara sana'a wani lokaci dai ina da ɗan canji na nan ce to wani direba gidan ya kawo mun maga sai ta a can garin da yake zuwa akwai maga ranar bashi jika da yake so ta bahu a jika 150 ya mai 50 to daga nan shi ke na sana'a ta kai ina kama ga na kama kuma ina sai da ka ana kama ga ina sai da tudi shine binariya tafi wani dishaka ana kawo ina sana'a da kudi ne da baka ne jaji to da muka sa muka ga ne na sana'a ta mata sai shi gado matala zina ne ne ko tudi na ba sai da kai ba da kamar takani haka na sha san takani da ne buhu guda ban taba sai da kode ba
sai dai wannan kan na mata
su wannan su ne da muke sai da na an ba sai da na mahan ka gidan jagor akwai uwa na can saje mu su ma ga jagor mana ko kontra su ne ke ba sa al sai da mu da huwa da ran ta kan wata ko mu ke kasa nan da ni da ta abu dai in ga 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 ne sai mu ba da san ke san sai do dilalle ko ne mu das
an ka ba dilalle su ka sai do maka
eh sai ku da su ha ba su lada ko su ma ba su komai ba su dai wata saboda ba sai na doka kan su in ga mun kamar da kina ke so kin ji wa da sai ja ba
ku
kan kanuwa na kan su ɗan haye gidan ma in na samu kamar da shamsu ina ba su ko biyar su ma su sai da samu na doji ko in ba su bibi haka nan ko duka na sai da tana sai in ba su jika-jika kuma in ce su ma su ɗora tukwane akwai ɗan haye wanda muke tare su akwai su Kano na
haka dai ka fara kasuwa
haka dai kasuwa ta yi ƙarfi kasuwa ta yi ƙarfi man baro can yana da komo na haraka haya wanda ya gadi da ta zo da muka zo nan akwai kura da wani salar ba suka ba tsohuwa ta ruwa ce to mai kura sai kashe fitan ne na zo nan na shiga haya da ita ina yi da yau da kuma hannun sai kura ya kuma
to kura yin masu ga ruwa masu ruwa masu sai da ruwa kake ba kura yin naka suna sai
su wace ba su wace ba to su wanda suka kashe fitan nan da kura yin na kasa na yi eh mai so zuba ruwa an ga baka dauka 20 ne kai ka cika da ruwa ka kai gida an karama ce ya lugo mu su ne maka ba
irin wannan taimako da ake ba na kasa su kamar ka taba samun wani taimako daga wata kungiya haka ko kuma daga ko wasu hukumomi
a ban taba samu ba ni dai da rubo na da taimako tun da sai na kunci amma wani lokaci suka sa ni na hoto aka yi wanda aka tara guragu mai da komentarwa to lokacin nan alizarza ne dan gida alhaji rado tare maka girma wuri dai da shi kuma shi dai sai na kwana kamar ta nake da shi to sai suka ce ai ba sai na zo ba ina nan ma ina gida ma da sai dai na taro ta wannan duka sai na yi hoto ne ka ta guragu ban taba samu ba ina gadi ana raba sai na huce ba ta wani to sai akwai makaho nan mai famfo mana hagu shi ya ta in ka ta makahi don da shi ne mataimakin sarki makahi na kasuwa kuda na rangu na mu ka wani abu kuma sai ce ka ka ta sai a banta wannan su an amsa wannan laraba tiya biyu tiya uku kuma lai ta zo suna ba ni nama haka da na sallah wanda aka yanka
malam babai wannan sana'a da kake yi kamar wani irin amfanin ta ka samu
to ni ne amfani da kani da Allah ni dai ban yi gida ba na zauna dai saboda Allah ni dai a gidan buhari a gidan da kanuwa na da yi abinci kowane ko na sallah ne ni ina wannan a gida ba ko duk abin da ya sa ka haɓa kota ba duk wanda Allah ce da ni ina da ina taimaka mishi da wani na suka da su
to kamar yanzu a haka da kake bisa wannan kushera kana buƙatar kamar taimako akwai cikin ƴan uwa naku wanda yake kula da kai yana gyaggyara ka da sauransu
eh to akwai yara kan gana akwai yara wanda dai suke kai ni makewa akwai wani makota kuma akwai na akwai wanda muke da in na bukaci shiga ban daki don shiga na bukaci wanka kuma da shi da su ne muke na a bisa kan titi ba
ka ce akwai larura ɗaya da ta same ka yanzu kamar ta ido ko
eh kamar yana da idan nuna na ji ba da bona da ido ido na da rihe ina da sati guda ba bai yake kawo magani to na sa magani bai ba kuma ran da baban ya koma da dare ya musu wani kala ya muka shiga gida cikin dare na ka ji shi yana da fara ya rasu to ni kuma da garan nan ni ne na ga lokacin da aka shigo da gawa a wuri na kuma daga shi ne ido ba shi
baban naka
yau yau shekara 15 kenan daga nan ido ya koma
baka je ba asibiti
na ji har kishi bai ba
ka je asibiti
ta su kai bai da komai idan lahi no
amma baka gani da shi
ban na gani ba
amma haka nan kake gudanar da sana'a ka tare da taimakon
ka haka ne muke sana'a da har sun haka ba muke sai da wani
yanzu da ƴan uwan naka su ne suke tallafa maka kuna sana'a ku
eh muna samun samu kuma mun sana kusur ko yana wurin nan da sana ta dace a yi ne kuma suna nan bashi Allah
to kamar babai kamar mutane yawanci wanda Allah ya dora ma na kasa irin wannan suna kamar mutuwar zuciya zaka ga suna bara da sauran su kamar kai yaya kake ganin bara
eh to bara ni ban taba zuwa bara ba ina sana ta bana bara ba to shi yasa ai ni da nake sana kaya gare ni sai amma budurwar almiya gaba na din gaba na shiga gari bara ba a ni ina sana ni ban da bara a kasashen da aka ci gaba da ayan hana kai an kuma ya taimaka aka ce za a yi taimako da yana ta yi daidai ne kenan raskanci ne wani ne ma ko dai na so zai baka wani kuma ya baka an kai wa ka cika da za a wani toki zai yi kowane sai sana ni na zu a zaka da ya ke tare wani in ce sha wani ubangiji kuma Allah ba ya hana ni wannan rasa abuwa ni kuma ni kan gurgurci na ba mutum duka yake ba ce da ba sai dai ko ba wanda bai san da ni ba dole ce da dama kama gurgun ne makafa ne mutum ne da za a yi ne ba sana a tashi musu wani yawon da ya wani kanci har sai an bar gari a yi bulaguro a kan bara ya tawa gwamnati ta taimaka.
To masu sauraro nan za mu rufe shirin a yau sai a tarbe mu a makon gobe domin jin wani sabon shirin idan Allah ya yi a madadin Baba Ya Gurgu dan business na Damagaram da wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari. Ni Sulaiman Muni Barma da dukkan abokan aiki ke ce da ku mu wani lafiya.
Yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka tsanta baiwa.
Shugaban rundunar adalci ta Najeriya.
Ni ne mai suna Pastor Simon Dolly, Secretary General na Christian Solidarity Forum.
Sunana CSP Sani Baba Inna, ofisin kakan irin na 'yan sanda na Abuja.
Sunana Maryam Mamman Nasir, ni ce shugaba kungiyar nan ta Arewa Initiative The Way Forward.
Sunana Yakubu Sa'idu, shugaban Hausa Fulani Haɗaka FCT.
Sunana Comrade Afan Buba Abuya, mai taimakawa Minista Sadarwa Dr. Isa Ali Ibrahim Fantani.
Waɗansu daga cikin mahalarta taron da sashen Hausa ya shirya ofishinmu da ke Abuja domin yin bibiya kan batun satar ƙananan yara da ke nema ya zama ruwan dare a Najeriya. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kowa shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da nazarin hanyoyin shawo kan sace al'umma da kare haƙƙoƙin bil'adama yau shirin domin iyali ya yada zango a birnin tarayya Abuja inda sashen Hausa ya hada kan masu ruwa da tsaki domin neman hanyar shawo kan sace-sacen ƙananan yara biyo bayan kwato waɗansu ƙananan yara tara da aka sace a birnin Kano aka kai su a Anambra inda aka canza musu sunaye da kuma addini. CSC Sani Baba Inna ya fara da yin bayani dangane da sace ƙananan yaran nan.
Al'amarin nan gaskiya babu dadi. To kafin mu je can an gane mutane a anan Onitsha, kwanan nan aka gane a Gombe, dan ga wanda aka gane a Lagos. To kafin mu je da nisa dai matsayin yan sanda a wannan al'amarin kaman mutum ne da kayansa baka kula da shi ba za a zo a dauke maka. Mafi yawan laifin nan gaskiya za mu ba iyaye don ko kafin mu shigo nan aka samu rahoto a Kano akwai anguwa musamman yara kaman garke suke suna yawo ba almajarance ma suke ba inda suke kwanawa ba sani ba ko da yake akan titi suke kwana da safe in ruwa za su siyar in wanke gilashin mota za su wanke suna nan dai suna yawo a cikin gari ba wanda ya damu da al'amarin su. Sace-sace da aka yi aka gane su a Onitsha din nan ya kawo issue babban issue da ya kawo don dai an mai da su wani addini shine major concern da ake kuka akai ba wai dauke yaran nan bane in maganan gaskiya za mu yi don kullum ana dauke yara kullum ana kan daukewa 90% of complaint din ma ba a fitar ma duniya wani yaro ya bace zai ce to Allah ya bayyana shi ayi addu'a mai yawa koma gida inda ya fito mai yawa ya tafi dandi ba a damuwa major issue da aka yi yanzu an yi fushi akan an dauka su an yi converting din su shine major issue da muke fama da shi yanzu haka amma alhamdulillah Kano state government ta yi passing doka death sentence duk wanda aka kama yayi kidnapping to mu yan sanda mu masu tilasa doka ne. Dokokin kula da yara a kasan gaskiya babu sosai. Akwai Child Rights Act da muke da shi, ina ji a Nigeria kila states guda 7 ne ko 8 suka adopting abun, inda zai kula da yaro har ya kai shekara 18 ya zama mutumin kansa, yayi tunani, yayi shawara da zai da kansa. Sace sace da muke da shi akwai daban-daban. Akwai sace sace na biyan kuɗi ransom, akwai sace sacen yara wanda ake yi wanda ba su haifuwa, misali wanda zamu yi yanzu dinnan. Akwai sace sace wanda ake yi a mai da su bayi, shi din makwanan nan mun samu wayansu daga Katsina aka diba su an jan sayar da su a Burkina Faso. Ire-ire wannan muna fama da shi sosai a nan yan sanda din.
Daga Abu Karim da Yabo, shugaban rundunar adalci ta Najeriya, ni za ka ci kan wannan sace yara da ake, musamman ma yara tara da aka sace na kan.
To wannan al'amari da ni mutumin Kano da na ga masifar da muka shiga a lokacin mai tasini ba bakon al'amari bane a guriya. Kuma a shekaru na san wasu abubuwa da yawa a baya, duk da bayan da wayo aka yi jamhuriya ta farko, amma zan iya gane bambancin abin da ya biyo baya. A lokacin da aka zo Miskinin Ibayena a Kano, ina cikin hukuma ta raya birane, an zo wanda ƙorafe-ƙorafe ga irin abin da yake ciki. Ina cin iyaka na filayen gwamnati, har ina haɗa da gidan mutane, har ina mai da matan mutane matansa. Kuma tare mutane ba san daga inda suke ba. A dubbannance, dubbannan yara, ijiyo musu da kwakwalansu, a gaban kowa suka yadda cewa shi malamin nasu ya fi ubansu. Kuma aka kasance aka yi amfani da ni, aka kawo min kwace-kwace ne saboda a cikin birnin Kano kewayen Fadila aka haife ni da ni da mahaifina da kakana iyayen kakana, aka ce kuma gashi a cikin filin birnin Kano ake yin wannan abu. Mu kuma a hukumance muke yin dokoki, ake rushe duk wani gini da aka yi ba bisa ka'ida ba, ko a filin waye, ko waye mai filin. Na zo da wannan magana, aka zo aka tara mutane a ƙarƙashin shugabancin Malam Muhammadu Ino Dutse Murigayi, Allah ya gafarta masa. Aka kira managing director da secretary legal advisor duk suna nan da su. Aka ɗora musu nauyin su je su gaya wa shugaban 'yan sanda na Kano, kwamishinan 'yan sanda, ki ba mu irin raket da ake bayarwa in za a rushe gini irin wannan da aka yi ba bisa ka'ida ba. A fara ta kan wannan, ana kiransa Mr. Ferguson a lokaci. Karshe sakamakon suka zo mana shi, sai suka zo mana bayanin cewa ya ce ba zai iya ba. Ashe abin ya yi nisan da ba wani ɗan sanda da ya isa ya shiga birnin Kano da kayan sarki yunifom kamar inda wannan malami yake ciki yanzu, sai suka fi shi. Duk ba mu sani ba. Ƙarshenta duk kowa sai da ya gudu. Gwamna ya gudu, sarakuna suka gudu, malamai suka gudu, atari suka gudu, sai ni Abdulkarim Ɗayyabu na tara mutane, talakawa, talak'yan uwana, ɗaruruwan mutane, muka zo muka yi ƙoƙarin ya za mu kare kanmu. Mahaifiyata ita na sa ta rinka dafa mana abinci, ina zuwa ina ba mutane dan kaji gudu. Nayi da gwamna, nayi da sakataren gwamnati, nayi da spika na lokacin, duk ban samu haɗin kansu ba. Ya kasance duk a ƙarshen al'amari sai da muka jawo hankalin gwamnatin tarayya, suka zo suka kafa kwamitin bincike, aka tabbatar da irin mummunan hatsarin da muke ciki. Sannan aka so aka kawo sojoji suka taimaka mana, aka murƙushe shi. Sai ya bacin an murƙushe shi, an kashe shi. Muka je gidan aka ga irin kayowar mutane kamar ƙwallayen giginya da irin ƙayanka mutane. Duk a ƙarshen al'amari sai da tafiya ta yi nisa, bacin aka bincike ba a ba da rahoto ba, sai a kwanakin 'yan shekarun nan kaɗan da suka gabata. Hatsarin nan magana ce ta malaman addini da jami'an tsaro da alƙalai, tunda mun ga abin da samu alƙalin kotun ƙoli da alƙalin alƙalan Najeriya ma gaba ɗaya. To in wa'annan duk gaba ɗaya da malaman addini da jami'an tsaro da alƙalai har da na kotun ƙoli ya kasance duk masu laifi ne, to wa zai kama mai laifi, wa zai hukunta mai laifi?
Za mu koma wajen ita uwa wacce take da 'ya'ya 7 yau a duniya, wato Hajiya Maryam Mamman Nasir. Ita kana da wani ra'ayi na daban wanda ya sha bamban watakila da sauran mutane?
Kamar yadda sauran magabata a wannan shiri suka yi magana, al'amarin sata yara a ko'ina a duniya ba karamin laifi bane ba. Ka dauki yaro daga gaban iyayen shi, ka sace shi ba da sanin su ba, ka jefa su cikin halin kakani kayi, saboda kawai kana so kai ka cimma wani burinka ko wata manufarka, ba daidai bane ba. Kuma a kasashe da suka ci gaba, wato wannan ba karamin hukunci ake yankewa ba. Unfortunately mu a Nigeria, babban abin da yasa mutane suke cin karan su ba babbaka shine kowa gani yake hukuma ne shi akan shi. Kowa zai iya yin abin da ya ga dama, ya je kwanta ya bacci da munshari, saboda ya san watakila ya san wani a gwamnati ko a wani bangare wanda za a fitar da shi. Da a ce ana hukunci mai tsanani, wallahi wani abun kudi idan aka baka aka ce kai shi ba za ka yi ba. Saboda ku wannan al'amari na sata, ni ina kallon shi daga wasu bangarori daban. Na farko bangaren da nake ganin shi shine sakaci namu iyaye, musamman mu iyaye mata.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa ku ji ci gaban wannan tattaunawa. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilanmu a Birnin Tarayya Abuja da suka jagoranci wannan taro, da kuma Tubahiro Dodone daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin Domin Iyali a shafinmu na internet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. Mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi dan su muke, ashe mu maza ba.
Madalla, abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu, Amina Buhari Auna ke cewa a wani lafiya.
Shut up.